Sashin Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallalo assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makiri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 24 ga watan Yulin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanan labarai.
To baba majalisar NATO wato majalisar NATO mai kula da al'amuran Ukraine za ta gana ranar Laraba domin samo mafita a game da safarar hatsi daga Ukraine bayan da Russia ta janye daga yarjejeniyar hatsin Russia. Wasu kungiyoyin al'umma a Najeriya sun nuna kin amincewar su da shirin majalisar tarayyar kasar na kashe sama da miliyan wato dala miliyan 56 don sayan motocin alfarma. Sannan kuma Russia ta kai hari ta sama a babban birnin Odessa inda ya lalata wani gurin tarihi mai muhimmanci.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Bola Tinubu a Najeriya ta kaucewa amfani da tsarin tsohuwar gwamnatin Buhari wurin tallafawa talakawan kasar.
Duk da cewa an san mutane suna cikin wani hali ana buƙatar taimako yanzu ma kuma ana gudun a yi kitso da kwarkwata. Shi yasa ake bin abubuwan a hankali.
Haka zalika a cikin shirin za a ji cewa rundunar sojan Najeriya a jihar Rivers ta kama makamai yayin wani samame a sansanin kungiyar IPOB.
Ai da makazan wannan IPOB din ba zuwa karasar da nuni. Tuntuni suka kakkashe mutane a turanci sai a ce wai masu harbi wanda ba sani ba unknown gunmen. Mutum sun hana mutane su fito kasuwa kuma mutane sai su ce wai unknown gunmen.
Sannan kuma za a ji wato shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar wanda yake sabon gabatarwa a kowace ranar Litinin. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Masararo assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya kashi na farko. A jiya Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky cikin wani sakon bidiyon da ya saba wallafawa a kullun ya sanar da cewa an shirya wani taron majalisar NATO don tattaunawa a game da Ukraine wanda za a gudanar a ranar Laraba. Mai magana da yawun bakin NATO Oana Lungescu ya faɗa a ranar Asabar cewa Zelensky ne ya buƙaci a yi taron a lokacin da ya tattauna da babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ta wayar tarho inda ake sa ran za a tattauna halin da ake ciki sakamakon janyewar Russia daga yarjejeniyar da aka cimma kusan shekara ɗaya da ya gabata wanda ya ba da dama a yi safarar hatsi daga tashar ruwan Ukraine ta Bahar Aswad. Yace hasali ma dai an saka ranar da za a yi taron nan take bayan da muka kammala tattaunawar a jiya Zelensky ya shaida. Ya faɗa cewa taron na daga cikin jerin abubuwan da Ukraine take shirin aiwatarwa a wannan makon waɗanda za su inganta tsaron ƙasar. Sannan ya kuma ce ana shirin ƙara kaiwa ƙasar tallafin soji da suka haɗa da makaman tsaron sama, makaman artillery da makamai masu cin dogon zango. Lungescu ya shaida cewa za a tattauna batun samar da wata kofar da za ta taimaka wajen safarar hatsin Ukraine. Sannan a matakin jakadanci za a yi taron. Taron majalisar kan Ukraine a karon farko da aka gudanar a wurin babban taron NATO da aka yi a Vilnius ya samu halartar shugabannin kasashen kawancen kungiyar. Wasu kungiyoyin al'umma biyu a Najeriya sun buƙaci majalisar wakilai da majalisar dattawan ƙasar su yi watsi da ƙudurin aniyar sayan sabbin motocin alfarma waɗanda harsashi ba sa huda su guda 465 wanda zai lashe sama da dala miliyan 56 don amfanin 'yan majalisun da jami'an majalisar. Rahotanni daga kafafen labaran cikin gida a ƙasar sun bayyana cewa wannan shiri ya kunshi rabawa 'yan majalisar dala miliyan 88 a matsayin kuɗin tallafi don rage raɗaɗin tsadar rayuwa. Shugabannin kungiyar SISLAC da na SERAP sun ce wannan gurguwar shawara ce wacce ba ta yi la'akari da halin niyasin da talakan Najeriya yake ciki ba. Kana, SERAP ta baiwa 'yan majalisar mu makonni biyu su sauya wannan matakin da suke shirin ɗauka inda ta ayyana su da rashin kishin ƙasa musamman idan aka yi la'akari da janye tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi a 'yan kwanakin baya wanda ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci da kayan masarufi na yau da kullum. A hirar shi da muryar Amurka, shugaban SISLAC Awal Musa Rafsanjani ya shaida cewa ya kamata shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tabbata a cewa ba a saki wato bai sake sayowa ministocin shi da jami'an gwamnatoci wasu sabbin motocin alfarma ba. Ga fasarar hirar Peter Clotty da shugaban Sislak Awal Musa Rafsanjani.
Our reaction is that our financial situation in the country with the suffering that Nigerians are being made to suffer.
Yace matsalar ita ce gaskiya bisa la'akari da yanayin tattalin arzikin kasarmu da irin kuncin da 'yan Najeriya suke fuskanta. Bugu da ƙari kuma sayan waɗannan motoci ba abu ne da muke bukata ba a yanzu. La'akari da cewa akwai wasu motocin a ƙasa. Sannan la'akari da cewa sai mun ciyo bashi muke iya aiwatar da ayyuka. To me zai sa mu ciyo bashi don sayawa mahukuntan motocin alfarma masu tsada? Mun yi imani cewa za a iya amfani da kuɗin da muke neman kashewa wajen sayan motocin nan wajen rage wa talakan Najeriya radadin tsadar rayuwar da yake fuskanta musamman ma ganin yadda suke hakuri da bukatunsu. Alhalin waɗanda suke riƙe da mukamin shugabanci a matsayin gudanarwa da kuma mahukunta ba su da niyyar hakuri da wani abu. A zahiri ma abin da ke faruwa shine ƙarin almubazzaranci da muke gani da kuɗin al'umma wanda bai dace da irin halin da tattalin arzikin kasar mu yake ciki ba, kuma bai dace da yanayin kuncin da 'yan Najeriya suke fama da shi ba, ko kuma yadda suke ji.
An jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan gwamnatin Bola Tinubu a Najeriya ta barranta daga amfani da tsarin tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ta yi amfani da shi gurin baiwa al'umma tallafi a lokacin rage radadin talauci ko kuma lalurori na amfani da tsarin baiwa jihohi rawar da za su taka da kuma gabatar da muhimman ayyuka wanda zai shafi talaka kai tsaye. Kamar yadda jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnati a Abuja Malam Abdulaziz Abdulaziz ya bayyana wa wakilinmu Umar Faruku Musa a wannan rahoto da ya aiko mana daga Abuja.
Jihohi za su samu tallafi daga gwamnatin tarayya domin gudanar da wasu ayyuka waɗanda suka shafi talaka kai tsaye, misali abubuwan da suka shafi harkar kula da lafiya, abubuwan da suka shafi samar da titunan da za su sauƙaƙe wa mutane ɗaukan kayan amfanin gona daga gonakinsu zuwa kasuwanni, kai kuma ƙoƙarin samar da wasu tallafi da za su agazawa a manoma da kuma harkar lafiya ita kanta.
To matsalar asusu ko kashe kuɗaɗe a Najeriya ya ƙallaka akan maganar cin hanci da rashawa. Shin ya gwamnatin Tinubu za ta tabbatar cewa waɗannan kuɗaɗe da za a yi waɗannan muhimman ayyukan da zai sauwaƙa lalurori da janye tallafin mai ya kawo talaka zai inganta rayuwarsa ba tare da rashawa da cin hanci sun yi tarnaƙi ga wannan tsarin ba?
To maganarka gaskiya ce, shi ya sa ma wannan ƙoƙarin a ga cewa duk abin da aka yi bai kare a aljihun wasu mutane kalilan ba. Shi ya sa gwamnatin take bin abubuwan a hankali, duk da cewa an san mutane suna cikin wani hali ana buƙatar taimako yanzu ma kuma ana gudun a yi kitso da kwarfata. Shi ya sa ake bin abubuwan a hankali. Misali, in ka tuna a kwanakin baya an yi maganar cewa za a tura masu 'yan Najeriya masu ƙaramin ƙarfi kuɗi ta susun ajiyarsu. To amma daga baya masana da kuma 'yan ƙasa da dama suka yi ta nuna cewa wannan zai iya zama raguwar dabara domin wasu za su iya karkata waɗannan kuɗaɗe da sauransu. A kan haka shi shugaban ƙasa a cikin waɗannan koke-koke ya sa ya ce to a dakatar da wannan hanya ta raba wa mutane kuɗi saboda kar a samu almundahana. Akwai rijista wadda a da gwamnatin da ta gabata ake da ita wadda ta tattara sunayen waɗanda suke talakawa a ƙasa gabaki ɗaya da ita ake amfani domin ba da wani tallafi na kai tsaye musamman na kuɗi. Ba za a yi amfani da ita su gwamnoni daga matakin jiha su yi wannan kidaya ta mutanen da suke ganin cewa suna buƙatar wannan tallafi tun daga can ƙasa a zo a taimaka musu.
Jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Abdulaziz a tattaunawa da ni da shi a Abuja. Wannan matakin da hikimomin da sabuwar gwamnatin ta fara ɗauka ya fara kuma jawo hankalin al'ummar ƙasar waɗanda suke ganin cewa lalle an fara yin tsarin da za a kawar da barna, cin hanci, rashawa da kuma babakere da aka zargi tsohon gwamnatin Muhammadu Buhari da aikatawa a lokacin da tana gudanar da irin wannan ayyuka. Malam Nasiru Gwangwazo mai sharhi ne kan al'amura a Najeriya ya yi mu tsokaci dangane da muhimmancin wannan tsarin da gwamnatin Tinubu ta fara da kuma yadda talaka zai ci moriyar kai tsaye da irin hikimar da ya kamata a bi domin tabbatar da an kawar da kowace matsala da za ta iya kunnu kai inda yake cewa.
Kai alamun gwamnatin tarayya ta dan amsa koke-koken mutane da aka dinga yi cewa akwai gyara-gyara a matakan ɗauka na sauƙaƙa cire tallafin man nan da aka yi kamar na sayan motoci da za a raba kamar abin da ya shafi magana taki da kayan abinci da za a fito da shi daga rumbun ƙasa. Abubuwa ne masu kyau haka gyaran hanyoyi da suka faɗa wanda suka lalace su ma za su taimaka gaskiya ƙwarai da gaske.
Malam Nasiru Gwangwazo kenan, Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye, sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Yan kungiyar mayakan Rasha na Wagner da suka yi hijira zuwa Belarus kuma suke samun horo a nan suna sha'awar su kutsa kan iyakar Poland wacce ta kasance yar kungiyar kawancen NATO. Shugaban kasar Belarus Alexander Lushenko ya faɗa a cikin raha. Shi kuma shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ce hare-haren Ukraine ba su yi tasiri ba a yayin da ya karbi bakoncin shugaban Belarus Lushenko da ya kasance babban aminin shi inda suka gana a St. Petersburg. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi alwadai da hare-haren Rasha musamman a cibiyar tarihin birnin Odessa da ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihin UNESCO. Harin sama da Rasha ta kai ya lalata babban cocin Odessa mai cike da abubuwan tarihi da sanyin safiyar jiya Lahadi, lamarin da ya sa Kiev ta lashe takobin ɗaukar fansa a sanadiyar lalata wurin tarihin duniyar mai muhimmanci ga UNESCO. Wannan al'amari na lalata wurin tarihi ya janyo suka. An kafa cocin wanda ya kasance na farko da aka fara kafawa a birnin Odessa a shekara ta 1794 a zamanin daular Rasha. Daga bisani an rushe cocin a ƙarƙashin mulkin Stalin a shekara ta 1936. An kaddamar da aikin sake gina cocin a shekara ta 1999 bayan rushewar haɗaɗɗiyar daular Soviet kana. Aka kaddamar da shi a shekara ta 2003. Harin saman ya kashe mutane biyu sannan akalla mutane 19 suka jikkata cikinsu har da yara. A ƙarshe Amanda Ilestad ta zira kwallo a minti 89 da yin wasan, lamarin da ya baiwa Sweden nasara da ci 2-1 akan Afirka ta Kudu a wasan rukunin G na kasar cin kwallon kafa ta duniya ta mata. Kwallon da ya zo a ƙurarren lokaci ya kawo cikas ga Afirka ta Kudu da ta fara kai naushin farko kana ta burge ɗan kallo da takale da mai ƙayatarwa. Afirka ta Kudu ta samu kwallo ne ta kafar Hilda Magaya a daidai minti 48 da yin wasa, inda ta yi barazanar ba da mamaki na farko a gasar. Nan ne kuma Sweden ta yunƙuro ta samu kwallo ta kafar Fridolina Rolfo. Daga bisani Ilesta ta zira wani kwallo da ya kai yayin da ya rage minti guda kacal a kammala wasan. Kwallon da ya baiwa Sweden nasara. Sweden da bata taɓa shan kai a wasannin rukuni na cin kofin duniya ta mata ba tun shekara ta 2003 da ake zaton za ta doke Afirka ta Kudu cikin sauki wadda ke matsayi na 44 a duniya a kwallon kafa ta mata, kwasam sai abubuwan suka rikice mata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, rundunar sojin Najeriya da ke shiya ta shida a jihar Rivers ta sanar da lalata sansani 'yan kungiyar nan ta IPOB IPOB da ke tayar da kayan baya a kudancin kasar, inda ta kama makamai da dama yayin da al'ummomin yankin suke ci gaba da bayyana irin halin da suka samu kansa a ciki sakamakon ta'annace 'yan kungiyar ta IPOB. Wakilinmu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto akan haka.
Rundunar sojan Najeriya da ke shiya ta shidda a birnin Port Harcourt tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro na farin kaya sun samu nasarar lalata wani babban sansani da ke zaman mallakar 'yan ƙungiyar nanta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra a jihar Delta. A cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun daraftan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya, Brigadier General Onyema Inwachukwu ta ce jami'anta sun kaddamar da samamen ne a wani babban daji da ke zama maboyar 'yan kungiyar ta IPOC a garin Asaba, kuma an samu nasarar kwato makamai da dama. Sanarwar dai ta ce sojojin sun yi musayar wuta da 'yan kungiyar ta IPOC kamin daga bisani saranta a nakare. Brigadier General Onyema Inwachukwu duk a cikin sanarwar ta ce sun kama ɗaya daga cikin 'yan bindigar ta IPOC, kuma tare da to manyan makamai da suka hada da bindiga kirar AK-47 guda biyar da kuma wasu manyan bindigogi masu sarrafa kansu guda uku da wata karamar bindiga hadi kuma da wata bindiga kirar G3 da dai sauran wasu abubuwa masu fashewa. Dangane da wannan hali da aka shiga, yan yankin na Niger Delta da mazauna yankin na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu.
I'm very happy by the present trials of the
wannan yana cewa ne sunana Daniel Chinedu ya ce gaskiya na yi farin ciki matuka da samun wannan labarin irin kokarin da sojojin Najeriya ke yi wajen tunkarar 'yan kungiyar ta IPOC. Dama abinda muka tsammata kenan tun a shekarun baya. Haka kuma yana da kyau mu lura da cewar kungiyar ta IPOC tana so ta tarwatsa sassan na Najeriya, kuma mu ba ma goyon bayan kafa ƙasar Biafra, kuma babu wata hujja da za a ce dan kana son ballewa daga ƙasa zuwa wata ƙasa ka ci gaba da kashe mutane ba tare da wani jinkiri ba. Kuma duk wanda kaga yana goyon bayan kungiyar ta IPOC to karamin yaro ne. Kuma ina so in tabbatar maka da cewa duk mai shekara 58 zuwa sama baya goyon bayan kungiyar ta IPOC.
Halin
da muke ciki gaskiya muna cikin halin da muna jin raɗaɗin cewar mutanen nan za su sake kafa doka musamman har tsawon ta sati biyu. Idan baka manta ba, kwanakin baya sun yi irin wannan abin, kuma abubuwan ya durƙusar da jama'a musamman mu 'yan kasuwa da muke neman abinda muka ci, kuma waɗansu kaya dokowa muka yi sai mun sayar mu bada kuɗi mu bai kai kuɗi a sake a bamu.
Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum tuni suka fara tsokaci dangane da wannan nasara da rundunar sojan Najeriya ta samu. General Garus Gwalolo mai ritaya mai sharhi ne akan harkokin tsaro.
Ai da maka zan wannan IPOC ne ba so karasar da nuni tuntuni suka kakkashe mutane a turanci sai ya ce wai masu harbi wanda ba sani ba unknown gunmen. Mutum sun hana mutane su fito kasuwa, sun hana mutane su yi komai, sun kashe wannan kasuwar on the day ma ranan Monday ba dama ka fito, kuma mutane sai su ce wai unknown gunmen. Amma kaga shi wanda ya zo cewa Amisa din nan wanda yake ya san aikin sa ne, kuma ya san abu da yake, har ma ta gefen Katsina din nan da Zamfara, ai kaga yanda su da kansu suke gudu su yanta adda.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto, wannan shirin na zuwa ne daga Washington. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum don bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau ma shirin yana kan batun korar ɗan jaridar gidan rediyon Al'ansar da ke Maiduguri a jihar Borno daga bakin aiki, bayan da gwamnan jihar ya yi ƙorafi kan gidan rediyon. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Muryar gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulm kenan lokacin da yake nuna bacin ransa kan irin abubuwan da ke faruwa a gidan rediyon Al'ansar. A makon da ya gabata ne ɗan jarida Adama Aliyu Ungulde ya ba mu labarin yadda wannan fishi da gwamna ya nuna lokacin wata ziyara da shugabannin gidajen rediyon jihar Borno sai kaiwa gwamnan ya yi sanadiyar rasa aikinsa a matsayin mai gabatar da shirin rediyo mai taken arewa ina mafita. Adam ya shaida wannan fili cewa ba ma a shirinsa ake aikata waɗannan abubuwa da ake zargi ba.
Ka ce akwai ma ba a shirinka ba ne, shin rediyon akwai wasu shirye-shirye da ake kushe gwamnati ne?
Akwai shirin siyasar Najeriya da ake yi, za a ba da maudu'i a siyasar Borno an yi kaza, a jihar kaza, arewacin Najeriya an yi kaza, sai a kira waya ko waya faɗa ya bayyana ra'ayinsa a kan inda ya ji hankalinsa. To daga baya saboda abubuwan nan an kawo ƙorafi-ƙorafi da dama wadda har yanzu ba a yi mana bayani daga ina kowa ne ba ne faɗa, amma an kawo ƙorafi-ƙorafi da dama cewa akwai wanda suke zagin junansu a ciki, wasu su kushe gwamnati ba su iya adawa ba, wasu suna wuce gwamna da iri. To don haka a wancan ma ya sa an daina kiran waya, an su kira kiraye masu tsaro, sai aka fara kanta sakonnin karta kwana SMS da kuma manhajar WhatsApp. Sai kuma akwai shiri na tafiya da gwaninka, shi ma shirin yadda 'yan siyasa su zo kowa ya faɗi ra'ayinsa ya yaba mai gidansa ya kushe wancan shiri ne, shi kamar commercial na kasuwanci ne wancan. Musamman min 30 a ciki ne ma ake wanda yadda jama'a suke ma shi har ya fi zafi ma fiye da siyasar Najeriya. To wannan shirye-shirye biyun shi ne 'yan adawa suke zuwa kowa ya koda gwaninsa ya kushe gwani.
A tsarin dokokin ai hukumar NBC in babu cin zarafi ko wasu abubuwa na batsa, shin kai a matsayinka na ɗan jarida kana da labarin cewa 'yan Najeriya suna da 'yancin su faɗi ra'ayinsu mai ma'ana?
Malam Nasiru, ko lokacin da muke gabatar da shiri zan iya tuna abokin aikina shi akwai Nasib Bakura wanda in bayani ya tafi hutu ma ni nake gabatar da shirin siyasar Najeriya Al'ansar. So da ni da Nasiru duk muna bayanin cewa kada a wuce gwamna da iri, yana da kyau a sani cewa a sashen 39 kundin tsarin mulkin Najeriya ya bai wa jama'a damar faɗin albarkacin bakinsu amma ba tare sun wuce gwamna da iri ba. Don wani lokaci ka san kiran waya, wasu za su kira wani bai san dokar rediyo ba, idan mutum ya kira sai ka ji ya faɗa magana bai dacewa, nan take sai ka ga mu janye layi ko a sauke konsol a janye layi sai a ce jama'a mana aikin gafara, wani kuskure ne mun ɗauki wani laifin a kanmu, kamar yadda muka yi bayani ya kamata a kiyaye harshe kundin tsarin mulki sashe 39 bai ba da iko a ci zarafin wani ba. To ko wajen ɗaukar rikodin murya ma ana kwabansu cewa kada ku wuce gwamna da iri, in habanci za ka yi banda kama suna amma sai ka san iya lafazin za ka furta, saboda doka ne akwai hukumar NGC suna kawo takardun kweri suna ba da warning cewa a kiyaye, duk muna jan kunin sa wannan bangaren.
Kai wannan shirin naka Adamu na arewa ina mafita din nan, faɗa mana gaskiya ya shirin akalla ya shirin akwai waɗanne abubuwa ne za ka iya cinowa waɗanda ba mamaki gwamnati ba ta jin daɗin su ake a shirin?
To Malam Nasiru, ni abin na sani a yanzu zan iya ba ka dama ko bayan mun gama waya ka kira duk wani kasa mai duguri daga watan Fabrairu shekara ta 2022 zuwa 20 zuwa 19 ga watan Fabrairu na wannan shekara ta 2023. Shirin da nake yi duk wani zai faɗa wa ni kai tsaye ba ma kawo wani zai kushe gwamnati, saboda mu arewa ina masu kyawu manufar mu zaƙulo matsaloli domin a samar da maslaha a kai ga tudun kira samu fita, ba ma yi wani shiri da ya kushe gwamnati.
To sai dai gwamnan jihar Borno ta bakin mai taimaka gwamnan kan labaru Isa Gusau ta ce ai tuni magana ta mutu kuma kuskure ne aka samu a bangarorin, amma sam ba ta da masaniya kan korar dan jarida daga aiki.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu. Na farko dai gidan rediyo nan kana nan kana aikin ta, kuma abin da ya faru gaskiya kuskure ne daga kowane bangare, akwai kuskure daga ita gidan rediyo, akwai kuma kuskure daga wajen gwamnatin jihar Borno, wannan shi ne gaskiyar lamarin. Kuskuren gidan rediyo shi ne sun bar ma'aikatansu wasu daga ciki suna abin da suka ga dama. Misali yanzu ka san gidan rediyo gidan watsa labarai wani lokaci akwai hatsari, misali ka bar ma'aikaci ya rika faɗan ƙaryayyaki ya rika musamman ɓangaren da ya shafi tsaro, ko kuma wasu maganganu wanda za su iya tada hankalin al'umma. To gaskiya abin da ya faru shine ita kanta gidan rediyon ina jin da shi wannan ma'aikatan sun dade suna da matsala da shi gaskiya. Kamar yadda na samu labari sun ce ba shine na farko ba. Ya sha kasancewa kamar misali yanzu a ce a bar mutum yana gabatar da wani shiri sai ya zamana ya yi ta maganganu wanda yake babu gaskiya a ciki ko magana zai tada hankalin mutane ko to wannan shi ne abin da ya faru. Amma mu kanmu a gwamnatance yadda muka yi abin akwai kuskure a ciki kamar misali na ba da umarni ko a je a kulle gidan rediyo wannan kuskure ne.
Yanzu ne hali yake ciki shi rediyon yana ci gaba da aiki ba tare da tsangwama ba ko kuma har yanzu da sauran rina aka ba tsakanin ita gwamnatin jihar Borno da wannan gidan rediyo.
Ranar da abin ya faru ina jin bai kai awa uku ba gwamnan da ya ba da wannan umarni saboda ya fusata ya ga ya samu labarin abubuwan da yake tafa musamman ana ta gadan abubuwa wanda kwata-kwata ba gaskiya ba ne su kansu gidan rediyon sun amince cewa sun kuskure amma ranar da abin ya faru shi gwamnan ya kira ni ya umarce ni ya ce in je gidan rediyo in je da tabbatar da cewa ba a kulle ba in tabbatar da cewa sun koma shirin su kuma na zo na kira manajan gidan rediyon na je na zauna da shi na kira chairman na board din su na je na zauna da su ban bar wurin ba sai da aka bude gidan rediyon ina jin dakatar da gidan rediyon duka bana jin ya kai awa ɗaya ko awa biyu na je na zauna da su sai da tabbatar da cewa duk matsaloli an kawar da su kuma gwamnan suna nan suna da wakili ma a gidan gwamnatin jihar Borno tun ranar maganan ya wuce gwamnan ya ci gaba aka bar su suka ci gaba da aiki kuma kaga manta cewa gidan rediyon nan gwamnan ai shi ya gabatar da gidan rediyon ma lokacin da aka bude shi akwai wanda suka ba shawara cewa a hatsari ne kamar gidan rediyo ma mai zaman kanta zai zama na operation za su yi amfani da shi gwamnan ya ce a mulki na Allah ne ba zai hana gidan rediyo saboda ci gaba ne a jihar Borno gwamnan shi ya je ya yi commissioning gidan rediyon lokacin da aka bude da kansa ya je commissioning kaga in kuma an kare wani shekara hudu da yake ba ka taba jin an ce an hada wani an dakatar da wani dan jarida ko a hana shi aiki ba to a takaice wannan shi ne abin da ya faru.
Akwai shi ma'aikacin gidan rediyon Adamu Aliyu Gurde wanda rediyon suka dakatar da shi da nuna tamkar shi ne aka huce haushi a kansa ko kuma in ce sakamako na mataki ya fada kansa shin wani abu gwamnati za ta yi wa shi wannan dan talikin domin ya samu ya dawo aiki kasancewarsa shi ma dan jihar Borno ne.
Game da shi wannan ma'aikaci da aka koya gaskiyar magana shi ne ban ma san an dakatar da shi ko wani abu ba amma kamar yadda na samu labari gidan rediyon suna da matsala da shi ina dauka ni na dauka ma suspending din shi akai cewa za su mayar da shi wani lokaci an dakatar da shi ne na wani karamin lokaci gaskiya ba ni da masaniya amma yanzu zan bincika in ji idan ya kasance in za mu iya sa baki a mayar da shi ma za mu sa baki a mayar da shi saboda gwamnan ina jinin ba bai da sha'awar a ce akwai wani saboda muna da matsala na rashin aiki muna da matasa da yawa wasu wanda suka gama karatu wanda har yanzu ba su da aiki kaga ba za mu so a ce a samu wani yanda yake aiki ya rasa aiki ba saboda haka kamar yadda ka faɗa zan bincika zan tuntuɓi gidan rediyo in ji menene ake ciki cin wannan in sun dakatar da shi wani irin dama ne za su iya ko su ba shi ko kuma in akwai wani wuri yake neman aiki yana neman taimakon mu in ya kama har duk wani magana da shi gwamnan ya sa baki a dauke shi aiki a nori saboda rashin aiki ba abin amfani ba ne ba ma bukatar haka gwamna zuwan idan kawai shi kullum kokari yake sa wa mutane ayyuka ba za mu so a ce a wayi gari wani ba shi da aiki ba.
Masu sauraro kun dai je da ta kaya kan wannan takaddama tare da fatan gwamnatin jihar Borno za ta tabbatar da sama wannan dan jarida aiki don ya ci gaba da guna da harkokin rayuwarsa ta yau da kullum. Yanzu kan a madadin Nasir Adamu Elin Kaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla da wannan ne muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice.
A takaicen a jiya Lahadi shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky cikin wani sakon bidiyo da ya saba wallafawa a kullum ya sanar cewa an shirya wani taron majalisar NATO don tattaunawa a game da Ukraine wanda za a gudanar a ranar Laraba. Mai magana da yawun bakin NATO Oana Lungescu ya faɗa a ranar Asabar cewa Zelensky ne ya buƙaci a yi taron a lokacin da ya tattauna da babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ta wayar tarho inda ake sa ran za a tattauna halin da ake ciki sakamakon janyewar Rasha daga yarjejeniyar da aka cimma kusan shekara ɗaya da ya gabata wanda ya ba da dama a yi safarar hatsi daga tashar ruwan Ukraine ta Bahar Aswad.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu yi amfani da wannan dama mu taya Alhaji, wato iyalan Alhaji Yunus Shitu da Alhaji Shehu Ibrahim da Daciya murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Khalid da Mariya, wanda aka ɗaura aurensu a makon ƙarshen makon da ya gabata a birnin Jos da ke jihar Plateau, Najeriya. Da fatan Allah ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Aisha Ma'azu da kuma Dadi Balawi da injiniyanmu Mr. Jubairu Babu Yakubu, makeri ke sallama. Wassalamu.